أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتاكب فتجع الله مدوك سنسرتي واندي أدر أيوره دوا يمتشينا أصابت شابي غوثن شاوكو غوثن ربيو غسطاني شكرا تعالي دا تريهو دا أربعين دا بوقي واندي ليلي دا نوح نعم عشرين دقيقة واتن ماذا فانيه سترى تعالي بقريبه دا 40 دا بقل عند كميدي ليلة شاوكو لواتن شابيو سترى تدوه ديو دا 20 دا بيام يود إذن الله دام تاش أكان آية الدين وهي أطول آية في القرآن إثنى آية وتتفقوة آية طي أسكن القرآن ويجرمع فنوانا آية تنا مغانا لي أكان مؤاملة تقوئي دمتا نسكي أتكانيس وكما أتي باش كوران شين قدي الله مدعوك سنسكي ببرمو حكا bita mu'amala a junanmu da kudi ba tare da an yi wani abu wanda yake zai nuna shaidar an yi mu'amala da kudin ba. Mun sani duk abin da muka kai wa banki ta kudi sai sun ba mu dalilin mun kai, ko da a waya ka tura in a application ne sai sun baka rasidi, in ma a haka ne sai sun ma test an cira, sai dai in matsala ta nado. To ina ga mu kuma muna mu'amala ta kudi sai muga kudin yayi kankanta ko kuma mi a wani na yarda da shi amma ba za a rubuta ba, kuma akwai rai da mutuwa. Wani zai iya karban kudin ka kai aro ka bashi ba niyyar ka yafe masa ba, kuma Allah ya karbi rayuwarsa tukunna ka zo kana ka yafe masa, maybe kai ma kana cikin matsuwa. Shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya mana da baibayin da zamu mu'amala da kudi ba tare da wani ya cuci wani ba tare da wani yayi ni ya shiga hakkin wani ba. Sai Allah madaukakin sarki ya kira ga waɗanda suka yi imani yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya, idza tadayantum bidaini, in za ku yi mu'amala ta kuɗi ko za ku yi bashi, za ku ba da bashi ga wani ila ajalin musamma, yace zuwa wani lokaci da aka keɓe shi, lokaci wanda aka mi aka kirdado shi, sai Allah yace faktubuhu, to abin da ya kamace mu, abin da ya zama wajibi akan mu shine a rubuta. Wani ya zo ya karba aran naira ta 100 kan daga kankantarta, ina bashi na bashi, in ban bashi ba mu bi ka'ida ta musulunci, dauki littafi na da rubuta ina bin ka naira 100 ga sanan a cikin nan, sannan kuma a samu wanda su a gaban su ake kar mu zo mu mu'amala kudi a gefe, in ka wuce ka wuce. Zaka iya claimin cewa ma ban yi ba, babu rubutu, ba wata saida. Shi yasa Allah yace faktubu, to a rubuta. Sannan sai yace wal yaktub bainakum katibun bil adl, sannan mai rubutu ya rubuta wannan bashi ko wannan rancen kudin ko wannan mu'amala ta kudin da zamu yi ya rubuta tare da adalci. Kar na zo ni wanda ya aru kudin saboda mai gidana ne ko muna yi da shi sannan in ya ciri ba abin da ya samu na san zai mun wani abu ya karbi miliyan daya da wasu ɗan kayan sai ya iya miliyan daya ne sai na rubuta shi kuma maybe wanda ya bada kuɗin bashi da ni bashi da ilimi na rubutu shi yasa aka ce kai ka rubuta a matsayin ka na saida sai ka rage sai Allah madaukaki sarki yace walaytu bainakum katibun bilad shi wanda aka bashi damar ya rubuta to ya rubuta shi da adalci sannan ya ƙara jan kunne yace wala ya aba katibun kada shi marubucin ya iya rubuta yace a'a ay yaktuba kama allama kullu Allah yace kada shi wanda zai rubuta ya iya rubuta kamar yanda Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ilimi yace a'a ba zai rubuta ba ko wani abu makamancin haka sai Allah yace wala ya aba katibun kada shi wanda zai rubuta ya rubuta kama allama kullu kamar yanda Allah ya sanar da shi fal yaktu Allah yace to ya rubuta wal yumli shi ma rubutu ne ya imla'i rubutu ya kafe shi alladhi alayhi alhaq safi alladhi alayhi alhaq wanda hakkin yake kanta shi ma ya kafa bi ma'ana yanzu an zo an rubuta na wani ya arkudi shi wanda ya bada aron kudin ya sa a rubuta bar to shi ma wanda ya karbi kudin shi wanda hakkin yake kanta kenan to shi ma ya tafi da wani kofi sai zanto akwai duplicate shi wani yana da shi wannan ma yana da shi kun ga wata hikima sai mu ga rayuwar duniyar nan fa duk ana kokoyen abinda Allah ne ya mana abinda Allah ne ya shar'anta kar ya zanto mutum ɗaya ne yake da kofin in mutum ɗaya ne ɗaya zai iya claiming ba daidai ba to shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace wal yumli lil ladhi alayhi al haqq wal yattaqi Allaha rabbah sannan kuma fa yasani tsoron Allah madaukakin wala yabqas minhu shay'a ay wala yanqus minhu shay'a kada ya tauye wani abu a cikin wannan abin da ya ranta din sai Allah yake fa in kana alladhi alayhi alhaq fa fiha in shi wanda hakkin yake kansa bi ma'ana wanda ya zo ya ranci kudin ya kasance fa fiha yana da dan matsala ta wauta aw da'ifan ko kuma yana da rauni saboda ni rauni na ni na shekaru ya tsufa ko kuma sabiyan ne yaro ne karami yawanci da'if a qur'ani yawanci suna zuwa ne ga wanda yake tsoho ne ko kuma wanda yake yaro yawanci an fi amfani da da'if a cikin qur'ani a cikin to idan ya kasance yana ɗaya daga cikin asnafin mutanen da Allah ya ambata mai karancin ayi ne yawan shekaru ne ya sa yayi rauni a ganinsa jinsa da sauransu ko kuma yaro ne karami sai Allah madaukakin sarki yace aw la yastati wa ayu milla ko kuma shi din ba zai iya kafan wannan rubutun da aka yi ba sai aka ce fal yumli walihu bil adl to ya nemo wani wakilin sa da zai kafa masa shi ma bil adli da adalci muga Allah na ta maimaita adalci saboda mu'amala ne ta kudi wanda ita ne take farraka ita ne take sa mutane cikin musiba a cikin wannan duniya din to shi yasa Allah madaukakin sarki yace fal yumli walihu bil adl to wakilin sa ya kafa mar wannan rubutun tare da adalci wastashidu shahidaini min rijalikum baya ga wannan sai Allah yake ku shaidar da mutum biyu daga cikin mazaje su zama su ne shaida ku tsere su su shaida abinda za a yi na mu'amalar kudin fa in lam yakuna rajulaini idan ko ba a samu mutum biyu mazaje ba sai Allah yake fa rajul to a samu mutum guda daya wa mura'atani da mataye guda biyu saboda tunanin su da irin hangen nesan su ba irin na maza bane namiji karami yana da hangen nesan da manya mata ba su da irin sa to shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake sai ami sai a saidar da a saida wanda zai saida namiji guda daya in ba a samu nan biyu ba sai a sa mata guda biyu an ka dilla ihdahuma ay in tansa ihdahuma in ɗaya daga cikin su ta manta fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to ɗaya sai ta tuna mata a iya zuwa ayi maganar a wancan a lokaci kaza fa har aka tsaye da mu sai na ta ce wallahi na manta ita ɗaya za ta ce a'a kin manta har abu kaza ya faru to a wannan shi yasa Allah ya ce an tadilla ihdahuma idan ɗayar ta manta fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to ɗayar sai ta tunatar da ita shi yasa hikima na Allah madaukakin sarki da yake wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadhilla ihdahuma fa tadhakkara ihdahuma al-ukhra fa yace wala ya'ba ash-shuhada'u idha ma du sannan kaza ibada sayyida in an kiraye su lokacin da aka zo za a yi za a ko dawo da kudin ko aka kira shi wanda ya karbi kudi ya dawo da shi za a ce to ga shedu wanda aka yi a gaban su to kar in an kira ɗaya daga ciki waɗanda aka tsaye da su shedu ya ce a shi ya yi jinayi ya ce ko bai sani ba ko waye to sai Allah ya ce wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u waɗanda suke masu saida in an kira su kada su ibada saida wala tasamu an taktubuhu sagiran kada ku kosa kurin rubuta wannan mu'amala ta kuɗi sagiran ai sagiran lokacin da aka kaɗan ne au kabiran ko kome yawa aka ɗau lokacin kar ku kosa wurin rubutawa an ce wannan ya rubuta kaza wannan ma ya zo ku ba abin da aka rubuta to kada ku kosa wurin rubutawa ila ajal zuwa ga lokacin da aka bi lokacin da aka ambata na dawowa da kuɗi zalikum aqsatu indallah sai ce wannan shine abin da yake mafi adalci a wurin Allah zalikum din nan shine aka ce fa kitabatu daini rubuta wannan mu'amala ta kuɗin adalu fi shar'illah shine abin da yafi adalci a shari'ar Allah madaukakin sarki duk wanda kuma ya kufce ba a yi wannan tsarin ba wani ya zo ya ci kuɗinsa to ya sani shi kansa ya saba ma shari'ar Allah ne wanda shi ma ko da za a kama wancan ayami ya haice shi to shi ma ɗimbin dokar Allah yana da laifi a kai to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce zalikum bi ma'ana shi wannan abin da Allah ya ambata a baya shine fa kitabatu daini ko fa kitabatu daini a'dalu fi shar'illah rubuta wannan mu'amala ta kudin shine abin da yafi adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma shine yafi ba da tabbaci akan shaida din shine abin da yafi karfi wurin ni wurin shaida in an rubuta shaidar ma ko da an samu raunin shaida wannan rubutun ya wakilci shaidu shi yasa Allah ya ce wa aqwamu lishahada wa adna alla tasabu ai wa aqrabu alla tashakku fihi shine kuma yafi mafi kusanci da barakurin da shakka a cikin abin da kuka yi mu'amala ta kuɗi ba wani zai iya baka kuɗi wallahi ya manta amma inda rubutu ran da aka ɗauko ko ba shi ba wani zai iya tuna barka ba taɓa rantawa na kuɗi ga rubutun da kuka yi maybe ya iya tunawa ba shi yasa wannan duk Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan shari'o'in wurin mu'amala ta kuɗi a junanmu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce illa an takuna tijaratan sai dai in mu'amala ta kuɗin naku ta kasance a wani kasuwanci ne saboda wani kasuwanci kuke wani yana baka kaya ka je ka sayar ka dawo mai da kuɗin ka ya ƙara baka ko kuma kana karɓan kuɗin ka je ka saya muku mi kaya ka sai da shi ku zo ku raba ribar to wannan sai yake illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum wanda take mi take kuke ta mu'amala take ta kai kawo take zagawa a tsakanin ka karɓi kuɗi ka sayar ka dawo masa da shi an ware riba an baka ka san ka ƙara karɓa ka je shine tudiruna ha bainakum tana ta kai kawo tana zagawa a tsakanin ku wannan mu'amala ta kuɗin ta kasuwancin sai yace to sai dai ita ne fala junaha alai falaita alaikum junahun alla taktubuha to babu laifi akan ku in ba ku rubuta wannan mu'amalar ba amma in an rubuta din ba laifi bane amma in ba a rubuta ba shi wannan Allah madaukakin sarki yace fala junaha alaikum ay falaysa alaikum junahu babu yafi akan Allah ta tubuha in ba ku rubuta wannan mu'amala ta kuɗi ta kasuwancin da kuke ba sai ce wa ashhidu idza tabayatum kuma ku shaidar da ku nemi shaidu in za ku saya na zo zan sai abu in nemi shedin da zasu tabbatar abu kaza kaza na sai shi saboda shi ne wanda yake muke mu'amala kudin da shi ba a gaban sa za a siya ba to mu nemi shedu akan abin da ni zan siya wannan bambancin sa abin da ake nufi shine akwai yanzu wanda zai zo kudi zai baka kaje ka siya markaya maybe kai zaka sayar maka dama da shi akwai wanda shi kuma aron kudin ya baka kaje kai kasuwa bambancin su kenan wanda ya baka aron kudi kaje kai kasuwa bashi da damuwa da wace irin kasuwa zaka yi inde kawai iya damuwar sa wannan ne hankalin da yake na baka aron kudi amma sai dai kai kasuwar halali shi kuma wannan wanda zai baka kudi kuje ku yi kasuwa a junanku kasuwar da shi yake yi ne sai yace wannan yaro na ne ko kuma wannan muna yi da shi kuma na yarda da amincin sa ga kudin nan ka je ka saya mun abu kaza in ka saya ka je ka saya da shi sai ka zo mu ka riba kun ga wannan mu'amalar ba ta ne bane da haka ta farko wanda na bashi aron kudi ni abuna kudi na bashi kuma idan muka duba karatun mu na baya wanda ya zo mai yi ya karbi mu je ɗaya a wuri na yace kasuwa zai je to za a rubuta a lokacin da zai dawo min da ita ko da shekara na samar in nace rarraba a rinka kawo in kuma nace sai shekarar ta ya kawo ita a dubule to in ya kara min miliyan ɗaya da kwandala ɗaya na shirba in shi yana da ya samu kuɗi a shekarar nan a wannan miliyan ɗaya kafin miliyoyin kuɗi ya samu a kanta sai yake da yana so ya min ihsani to ba zai haɗa su ba sai dai ya dawo min da miliyan ɗaya na amma zanin kuɗin da na ranta mar ya dawo min da ita in ya so daga baya ko da a lokacin ne ma bayan ya karɓa mun gama magana da zamu an gama maganar wannan kuɗin ta wuce sai na ce wannan kuma ina so a saya wa yara wani abu shi yasa na baka to wannan shine durgo ba ta shigo ba amma in ne na turo su a tare ko neman transfer da ita da ƙarin a tare to na sani na ɗora ma duka kuma in ya karɓa wallahi ya ci riba da haka sai mu kiyaye wannan mu fahimci karatun yana tafiya ne kamar chaining yake tun daga lokacin da Allah ya fara magana akan kuɗi ko ciyarwa ciyarwa aka zo kan har aka zo kan riba yanzu gashi an zo mu'amala akan bashi ko kuma akan mu'amala ta kuɗi da za ta shiga tsakanin mu tunda a ƙarshe ya kawo mu'amala da ba ta bashin ba ma da za a baka aron za a baka kuɗi a ce ka je ka zagaya ka iyo mana kasuwa to sai wani ya ce babu laifi in ba a rubuta ba kuma shi ma dole za a tsaye da shaidu lokacin da za a sai kaya wala idara katibin wala shahidi kuma shi marubuci ko mai shaida Allah ya maɗaukakin sarki ya ce wala idara kada su cutar kada su saka mushaƙa akan mai kuɗin ko wanda zai dawo da kuɗin zo na rubuta abin da ba daidai ba don na wahalar da ni wanda ya aro kuɗi ko kuma don na wahalar da ni shi wanda ya bada aro kuɗi to da haka shi mai shaida da mai rubutu Allah maɗaukakin sarki ya ja musu kunne saboda su ne islahin mu'amalar kuɗin su ne ingancin mu'amalar kuɗin in suka zama mutanen ba na kirki ba to mu'amalar kuɗin ma za ta samu matsala ko da shi mai kuɗin da wanda ya aro kuɗin suna da aminci amma shaidu in ba na kirki ba da masu rubutun to su za su iya ba sa wannan mu'amalar ta zama ba mai kyau ba sai Allah ya ce wa in taf'alu in kuka aikata wannan abubuwan da aka haramta ku fa innahu fusukun bikum to ku sani lalle kun karya dokokin Allah al-khuruju ala ta'ati Allah shine abin da ake kira al-fisq da haka idan kuka aikata wannan dokokin da Allah ya shar'anta kada a ƙetara su in aka bi da wannan dokokin da aka ce a bi su aka ya bi to mu sani wallahi duk wanda yayi wannan ya fita a cikin ni biyayya ma Allah madaukakin sarki shine kuma abin da ake kira da fasikanci shi yasa Allah ya ce wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum sannan ya ce wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah min tisali awamirhi wa istinabu nawahihi ta hanyar mi kamantuwa da al'amuran umarin da ya bayar da komi nifantuwa akan abubuwan da ya haramta mana wannan shine at-taqwa an tambayi wani sahabi ya tambayi manzon Allah menene at-taqwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka shiga cikin jeji wanda jejin akwai irin ƙauyoyi masu inin nan wanda ake ce mata irin kamar mai kama da kamar tsayin raƙumi kuma suna da yawa akan hanyar da kake tafiya sai a kake tafiya yace yana ji yana yi bi ne yana kula yana takatsan tsan ya tsallaka nan sai ya lura ya jefa kafarsa a can sai yake to wannan shine at-taqwa kana yi kana takatsan tsan kana duba abu kaza ya zaka yi shi abu kaza ya zaka yi shi sai manzon Allah ya ce wannan shine at-taqwa a cikin addini ba kawai sai ana tsoron Allah a'a sai kai takatsan tsan hatta halal din sai kai takatsan tsan saboda ni akwai hadisi da yake cewa a cikin halal akwai abubuwan da suke da shubha a cikin haram ma akwai abubuwan da suke da shubha shi abin da yake da shubha a cikin halal shine wani abu ne wanda shubhasa ya shigo cikin halal ne ai shubhasa shine yayi kama da haramu ne in baka yi takatsantsan akai ba sai ka fadawa haramun din kana daukan wannan mai kyau shi kuma abin da yake haramun ne amma shi ma shubha ta bai da bai da shi shine sai kai tsammanin wannan abun ai abu ne mai kyau sai ka faɗa to amma yin takatsantsan da kuma neman sanin kar ka bushe a doron ƙasa face kana mai neman sanin dokokin Allah kana mai neman sanin ilimi akan yanda za ka bauta wa Allah to wannan shine kake takatsantsan kuma zai yi wahala wanda yake kan neman ilimi kaga yana fadawa irin wannan abunan sai dai in da sarri sai Allah madaukakin sarki yace to mu ji tsoron sa in muka ji tsoron sa sai yace wa yu'allimukumullah da wannan sai yayi sai ya ilmantar da mu Allahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne dangane da kowane abu akan wannan ayatu dai akwai tafsiri na na ga Sa'adi ne da ya kawo kissar annabi Adam lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam sai nuna mar irin mutanen da zai da su fito daga tsakansa sai ya ga wani bawan Allah sai yake tambaya wannan wane ne sai Allah madaukakin sarki ya ce mar annabi Dawud alaihi salam sai ya ce masa shekara nawa zai yi a duniya sai ya ce zai yi shekara 60 ne sai ya ce ya ubangiji a ƙara masa sai Allah ya ce ba za a ƙara masa ba sai ya ce to ni na ƙara masa 40 a shekaruna sai Allah ya ce to sai Allah ya ƙara wa annabi Dawud shekara 40 kaga ya cike 100 sai Allah ya ƙara masa shekara nawa shekara 100 sai Allah hadisi aka ce to dama annabi Adam din an rubuta zai shekara 100 ne kuma ya ba da kyautar shekara ne shekara 40 lokacin da ya cika shekara 60 za a ɗau rayuwarsa sai ya ce ai to rana shekara 40 sai aka ce ka manta ka ba da shekara 40 annabi Dawud sai ya ce a ba ya haka da ni ba ya manta wannan abin da Allah madaukakin sarki ya nuna mana a ciki shi dan adam Allah ya shi ne da yawan mantuwa ko ba kowane abu bane yake iya ne yake iya hararo shi da wuri ba to a wannan sai Allah madaukakin sarki sai ya mai sai ya ninka wa shi annabi Adam ya shekara 1000 a duniya shi kuma annabi Dawud da lokacin sa yazo ya shekara 100 to wannan ya kawo kissan nan dan cewa shi dan adam yana da yawan jidali yana kuma da yawan musu sannan shi dan adam da Allah ya yi shi yana da yawan mantuwa ba dan mantuwa ba ma ba za mu iya rayuwar nan ba saboda wani aka mar mutuwa aka ce ba zai iya manta wannan zafin da ya ji a lokacin da ya ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa ga ta nan ba rai ya ce lokacin da ya fara ganinta ba dan Allah yana ni yana narkar da abin yana roze shi har sai ya dawo baya ji sai dai in ya tuno sai ƙanti zafin to da ɗan adam baya mantuwa ɗan adam ba zai iya rayuwa a duniya ba to dan haka tunda dan adam Allah ya shi mai mantuwa ne sai Allah madaukakin sarki sai ya sa mana dokokin da ko mun manta abu shi aka abin da yake rubutacce yakan tabbatu an gane abin da yake an rubuta shi yakan tabbatu tsawon shekaru miliyoyin shekaru ma amma abin da aka haddace wanda ya haddace din ya tafi shikenan to da aka yi ta wannan sura ko in ce wannan aya ta ayati dai ita ne aya da ta fi kowace aya bai a cikin ayoyin alkur'ani dan ba aya da take shafi guda sai dai rabin shafi da wasu kadan rabin shafi kadan ko dosan kusan layi goma ina ga kamar babu wannan layi goma sha biyar ne da ita so Allah ya shimfiɗa wannan aya ne dan mu san wani irin mu'amala za mu yi da kuɗi dukkanmu nan kowa in ya fita neman kuɗi ba ji ba gani to amma bayan Allah ya hukunta mana abin da ya zama wajibi ne da za mu cire shi a cikin kuɗin da za mu yi da suwa ya kamata mu ciyar sannan aka zo kuma aka nuna mana cewa akwai kuɗin da kar mu yaje ya ringa shigowa cikin dukiyar mu riba ce to baya ga wannan sai Allah kuma ya ce wannan ita ce aya da ke magana akan ta'amuli da kuɗi tsakanin mutane guda biyu wanda akwai ƙarishin ta wa in kuntum ala safarin walan tajidu katiban farihanun maqbuza har zuwa ƙarshen ayar sai aka ga lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah haka ta fi amana rasul zuwa ƙarshen sura din to wannan abin da na faɗa daidai na'am idza tabaya'tu idza tabaya'tu tabaya'tu daga bai'un ne ai saya sai da sayar albai'u kasuwanci ku sai ku sai da saida a lokacin da za ku sai abu shine nace wani ne yana kasuwanci kogana kasuwancin nau'i kaza yake eto idza tabaya'tu an gani a to tabaya'tu ne ba iri ɗaya ne da na sama ba an gani na'am sabba na'am 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 to shi in na baka kudi domin ka je kai kasuwa ka dawo akwai abu guda ɗaya ne ko biyu in dai ka yadda lokacin da ka bashi kudi duk abin da ya hau uwar kudi na faduwa kai ma za ka ɗauka to za ka ci riba in kuma na baka in kuma da ka bashi aran misali 100,000 da ka ci in ka ce kai fa sile biyar ta fata a 100,000 nan ba za ka ci ai ba za ka dau asara ba to a ka'ida ta shari'ar musulunci ba ka yi da ɗaukar riba shi zai ci ribarsa ko nawa ya samu ribarsa ne kai dai iya kuɗinka yana nan wannan shi ne duk wanda zai ci riba to zai ci faduwa yauwa ai ko ba kai dama haka ita shari'ar ta dora duk da cewa wasu sukan iya baka kuɗi sai ka je kai kasuwa ka zo a raba riba amma faduwa ba tasu bane to wannan garari ne a ciki gaskiya shari'a ba ta yarda da shi ba saboda shi mai yin an kuntata shi ka gani ka ban aran 100,000 ka ce je ne kasuwa in an kawo riba za mu raba ta gida uku ɗau ɗaya shi ya ɗau ɗaya a ɗora ɗaya akan uwar kuɗi kuma a hakan ka samu dokar ko nawa ne ya ɓata a cikin 100,000 nan kai ba ruwanka to gaskiya akwai cutarwa ni da in karɓi ƙaran kuɗin ni aka cutar shi ne an gani akwai wata tambayar abinda na faɗa daidai na roƙon Allah maɗaukakin sarki tara mu a cikin lada ya bamu ikon kiyayewa wanda ne kuskure kuma karancin sani ne ina roƙon shi ya gafarta min subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.